Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar, daga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, ana sa ran zaunar da akalla ƴan kasar Afghanistan 50,000 a cikin Amurka, biyo bayan faduwar gwamnatin Kabul a matsayin wani bangare na bada taimako ga mutane da suka taimaka wa yaki da Amurka ta yi da wasu marasa galihu karkashin mulkin Taliban. Yanzu da ake hasashen samun wutar lantarki a kusan ko ina a cikin birnin New Orleans a mako mai zuwa, magajin garin Latoya Control ta karfafa gwiwar mutane da suka bar garin sabili da mahaukaciyar guguwar Ida da su dawo gida. Wani rahoto da cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar a jiya Juma'a na cewa coronavirus ka iya haddasa wata cuta mai tsanani akan yara da matasa balagaku.
Kanin labaran kenan. Bayan da wasu gwamnonin jihohin arewacin Najeriya suka saka wasu dokoki domin magance matsalar hare-haren ƴan bindiga da satar mutane, ƴan bindiga sun fara kai harin ramuwar gayya.
Suka shiga dai cikin gidaje, to ba su zai samu da matsokokowa cikin wannan gidajen ba. Amma sai irko ƴan banga kwakwance sun kama halbinsu. Ko wasu kam sun ka zaburu sun kashe ka, wasu ko mutum huduwa ne da Allah ya cikawa su ku sun ka zan babu.
A jamhuriyar Nijar kuma, cutar amai da gudawa ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 90.
Duk cikin halin da yake ciki zawo zubowa ne yake, amai baya tsayawa. Ciwon kwalara ba wai ciwon kumiya ba ne. Duk abinda muke fata in mutum ya ga wannan alamomi ya zo ya faɗa mu likita don a samu a yi mai magani gaugawa.
Sannan muna tafa da rahoto kan ambaliyar ruwa a birnin Lagos da kewaye, wadda ta haifar da asarar dukiya mai yawa. Bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya, wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayin da kuke aiko mana. To amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakub Makeri. Ana sa ran zaunar da akalla ƴan kasar Afghanistan 50,000 a cikin Amurka, biyo bayan faduwar gwamnatin Kabul a matsayin wani bangare na bada taimako ga mutane da suka taimaka wa yaki da Amurka ta yi da wasu marasa galihu karkashin mulkin Taliban, inji sakataren harkokin cikin gida. Dubun dubatar ƴan Afghanistan ne aka kammala musu tantancewar tsaro kana aka fara isowa da sunan Amurka domin sake zaunar da su. Takamaiman mutane nawa suka rage da za su shigo, kana wani lokaci wannan aikin zai dauka, shine abin tambaya, inji sakatare Alejandro Moyakas yayin da yake bayyana yadda za gudanar da aikin. Kokari da muke yi na jajircewa ne, yana faɗa wa manema labarai. Yace wannan ba batu ne na wasu ƴan makonni masu zuwa ba. Ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba har sai mun cimma burinmu. Kusan mutane 130,000 ne aka kwashe su da jirgin sama daga Afghanistan a wani ƙasaitaccen aikin kwasan mutane a tarihin Amurka. Galibin mutanen da an ajiye su ne a wasu ƙasashe kamar Jamus, Spain, Kuwait da Qatar, ana musu tantancewar lafiya da kuma na tsaro. Yanzu da ake hasashen samun wutar lantarki a kusan ko'ina a birnin New Orleans a mako mai zuwa, magajin garin Latoya Control ta karfafa gwiwar mutane da suka bar garin sabili da mahaukaciyar guguwar Ida da su dawo gida. Sai dai lamarin ya saba a wajen gari, gajin babu lokacin da aka kayyade na maido da wutar lantarki, kana gidaje da ayyuka sun lalace. Kwanaki 6 bayan da guguwar Ida ta zubar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, har yanzu wasu sassan jihar Louisiana na kokarin farfadowa daga barnarta. Ko a cikin babban birnin jihar New Orleans, rashin wuta ya jefa mutane cikin mawuyacin hali a wannan kakar bazara. A jiya Juma'a, hukumomin Louisiana sun yi ta neman wani mutumin da suka ce ya harbe wani hallahira a lokacin da dukkaninsu suke cikin layin sayan mai a wata unguwar New Orleans. Kansuwar ta ce hukumar birnin za ta taimaka da sufuri daga yau Asabar ga duk mutanen da suke barin garin zuwa inda za su samu matsuguni da aka tanadar. Ta ce tuni aka fara kwashe mutane a gidajen tsofaffi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto da cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar a jiya Juma'a na cewa coronavirus ka iya haddasa wata cuta mai tsanani akan yara da matasa balagaggu. daga tsakiyar watan Yuni zuwa tsakiyar watan Agusta da aka samu karuwar bazuwar nau'in cutar Delta mai saurin yaɗo. Adadin kwantar da mutane a asibiti sakamakon COVID-19 na kowane mako tsakanin yara da balagaggun ya ninka sau biyar. Ko da yake kwanciyar asibitin tsakanin mutane da ba a musu rigakafi ba ya ninka sau goma fiye da matasan da aka riga aka musu rigakafi cikakke a cewar nazarin. Ma'aikatar kiwon lafiyar India kuma ta faɗa da safiyar Asabar cewa an samu sabbin kamuwa na COVID-42,618 a cikin sa'o'i 24 da suka wuce da kuma mace-mace 330. India ita ce ƙasa ta biyu a duniya da cutar ta fi ɓarna bayan Amurka. India tana da mutane miliyan 33 da suka kamu da COVID-19 da wasu 440,000 da 225 da suka mutu da cutar a cewar cibiyar coronavirus ta jami'ar John Hopkins. Ita kuwa Amurka a cewar John Hopkins mutum miliyan 40 ne suka kamu da cutar kana wasu 650 ne suka mutu a ciki. Sai dai jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi kashe ne cewar akwai yiwuwar ba dukkan kamuwa da cutar ne aka iya lissafawa daga India ba.
Anjima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya duk da dokokin da aka saka a wasu jihohin arewacin ƙasar domin sauƙaƙa matsalar ayyukan ta'addanci, ‘yan bindiga suna ci gaba da kai hare-hare ga al’ummomi. Masana halayyar ɗan Adam sun ce wannan wani abu ne na nuna jin haushi da kuma ramuwar gayya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana wannan rahoto.
Bayan saka dokoki da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka yi a jihohinsu, ana ci gaba da samun rahotannin kai hare-hare a jihohin kamar yadda ya faru a jihar Zamfara, inda aka sace ‘yan makaranta da rana tsaka a ƙaramar hukumar mulkin Maradun. A jihar Sokoto ma kwana ɗaya kacal da saka irin waɗannan dokokin, barayi sun yi diran mikiya a garin Sakamaru da ke ƙaramar hukumar mulkin Gwadabawa har suka hallaka wasu mutane kana su haka ma wasu. Doko yaya lamarin ya faru?
Sunana Magaji Alhaji Mamman Sakamaru, ina matsayin hakimin gari na Sakamaru. Misalin ƙarfe 1:15 na dare sai muka ji tashin bindiga, sai muka ce kaga bindiga ga ba wacce karamar bindiga ta ba, sai gari ya rudi, wasu da sun kai ta gudu, wasu kuma sun ka tsaya. To sai da sun kai abin da suka sun kai awa kusan 1:40 suna halbe-halbensu suka shiga dai cikin gidaje. To ba su zai samu damar ɗauka kowa cikin wannan gidajen ba, kamar su irko ‘yan banga ko kwance sai sun kama halbinsu. To wasu kam sun ka zabu da sun ka sheka, wasu ko mutum hudu wayanda Allah ya cikawa su ku sun ka zan babu, sun ka koma nan wani kauyen mu da ana ce da shi Lacce, sannan kuma sun ka tai da yara sai kuma sun ka sako su, sun ka wuce da mutum guda kuma sun gozo can wani yamma wani ana ce mini gari kyanga su kuma sun tsawo mutum guda.
Sahabi Aliyu Sakamaru yana daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya a wannan harin.
Allah ya aiki lafiya ne suka same mu, muna zaune suka ci gaba da harbin mu kawai, to saura sun kashe saura kuma Allah ya samu kabodo, amma dai su harbe ne da hannu gashi.
Da yake kokarin da na yi na jin ta bakin jami'an tsaro akan wannan harin da aka kai bai yi na ba, na tambayi masanin halayyar dan Adam Professor Tukur Muhammad Baba waya suke kallon kai hari a wuraren da aka dauki matakan dakile ayyukan ta'addanci.
Lalle abin da yake nuna mana cewa waɗannan abubuwan dama suna amfani da su ne. Yanzu sun ji haushin an dakile wannan, yanzu don haka suna ramuwar gayya ne, wato dai suna nuna fushinsu ne.
Shine muke kira transferred aggression, wadda ya ma laifi daban wadda kake jin haushi daban da sauransu. Su waɗannan ƙauyawa da aka hana su ma kansu za su sha wuya. To amma yanzu sai ga ‘yan ta'addan suna ramuwa ga gare su.
A wasu yankuna ma jama'a na kallon abubuwan da ke faruwa a zaman alamun samun nasara akan ‘yan bindiga, kamar yadda wasu mazauna garin Bina na jihar Kebbi yankin da ke makwabtaka da dazukan Zamfara suke faɗa.
Mu dai nan mun fara ganin amfanin abin, don tsakani da Allah wasu ƙasa ma suke tahiya yanzu cikin barayin suna neman mahaka. To in har aka daure to sati biyu ma insha Allah ana jin sauki, ana ganin sauki ya samu ko'ina. Allah Ubangiji ba mu nasara.
Muna kira ga gwamnatin jiha ta Kebbi da sauran gwamnatoci waɗanda suke local government da suke kewaye da Zamfara state na su taimaka su ƙara ba da goyon baya kan wannan abin, da alamu akwai babban nasara akan haka.
Masana dai sun bayyana cewa kafin a samu nasara ka cokam dole sai an sha wuya, don haka sai jama'a su ƙara haƙuri ita kuma hukuma ta ƙara azama. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton, yanzu kuma ga Baba Yakubu Ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Hukumomin kasar New Zealand sun daure wani mutumin da ke samun kwarin gwiwa daga kungiyar IS a gidan yari tsawon shekaru uku. Bayan samun shi da wukar farauta da kuma wani bidiyo da masu aƙidar tsaurin ra'ayi. Sai dai daga bisani sun ga cewa duk da suna jin tsoron zai iya kai hari, amma ba za su iya ci gaba da rike shi ba. Tsakanin kwanaki 53 tun daga cikin watan Yuli, 'yan sanda sun sa ido a kan mutumin, wani aikin da jami'ai 30 suka gudanar a kansa. Sun dai ji tsoro ne a jiya Juma'a yayin da mutumin ya shiga wata kasuwa ta Auckland, ya ɗauki wuka a kasuwar, ya daba wa mutane shida. Uku daga cikinsu sun samu munanan rauni, wani mutum na bakwai kuwa ya ji ɗan rauni ne a wata rigima da suka yi da shi. Jama'an leken asiri da suka sanya ido a kan mutumin daga wajen kasuwar sun shiga cikin kasuwar ne yayin da suka ga masu sayan kaya suna ta gudu, kana suka ji harbin bandiga. A cewar 'yan sanda, kana suka harbe shi ya mutu a cikin mintuna kalilan da ya fara kai harin. Hukumomin ba su bayyana sunan mutumin ba, sai dai sun ce ɗan ƙasar Sri Lanka ne wanda ya isa New Zealand a shekaru 10 da suka shuɗe, a lokacin yana ɗan shekaru 22 da haihuwa, wanda ya shigo ƙasar a matsayin ɗalibi. A ƙarshe, wasu kamfanonin yaɗa labarai na ƙasar Saudi Arabia da suke Dubai za su bayar da ma'aikatansu zuwa birnin Riyadh, a cewar wasu majiyoyi, yayin da Yarima Muhammad bin Salman yake matsawa wurin sake shirya Saudiya ta zama cibiyar hada-hada. Wannan matakin ya biyo bayan shawarar da gwamnatin Saudiya ta yanke a farkon wannan shekara ta dakatar da kungilolin kasar ga kamfanoni da cibiyoyin kasuwanci da ke zaune a helkwatansu a kowace ƙasa a yankin gabas da tsakiya. Gidajen talabijin mallakar ƙasar Saudiya da suka hada da Al Arabiya TV da Al Haddad TV sun sanar da ma'aikatansu game da wannan yunkuri na fara yaɗa labarai na sa'o'i 12 a duk rana daga birnin Riyadh daga watan Janairu mai zuwa, a cewar wasu majiyoyi suna faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Sun ƙara da cewa aikin sake wurin ka iya ɗaukar shekaru biyu masu zuwa.
To, a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma sai jamhuriyar Niger. Yawan mutanen da suka rasu sakamakon kamuwa da cutar kwalara a ƙasar na ci gaba da ƙaruwa a yanzu haka, dalili kenan da hukumomin kiwon lafiyar ƙasar ke ci gaba da faɗakar da jama'a game da hanyoyin kaucewa kamuwa da wannan cuta. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemu Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
A yayin da yake bita wa taron majalisar ministocin da ya gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammad Bazoum a shekaran jiya Alhamis, ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya sanar cewa yar izuwa ranar 31 ga watan Agustan da ya gabata, mutane 2,785 ne suka kamu da cutar amai da gudawa a jihohi 6 na wannan ƙasa, waɗanda suka hada da Maradi, Zander, Doso, Tilaberi, Tawa da Yamai. To, amma an yi nasarar warkar da sama da 2,200 daga cikin su. Yayin da yanzu haka mutane 400 ke kwance a wuraren musamman da aka kebe domin kula da waɗanda suka kamu da wannan cuta da tuni ta hallaka mutane kimanin 97. Kasancewar matakan tsafta na matukar tasiri wajen rigakafin annobar kwalera ya sa hukumomin lafiya matsakaimi wajen ayyukan wayar da kan al'umma, kamar yadda ministan ke bayani a kai.
Mutane in suna cin abinci ba su kiyayewa, in wani ya zo daga balaguro ba a ɗaukan matakai kakin ma ya shiga cikin mutane ya wanke hannuwan shi koko ya zo da wani abu sai a ɗauki wannan abun a yi unhwani da shi. Su kiyaye da abun da suke ci, su kiyaye da kamar in za su abinci a yi nisa da ƙuda, duk wanda za a yi dai abincin duk kushe taɓa ya kamata a wanke shi koko a rufe wannan abincin daga ƙuda, don ƙuda suna tare da ƙwayoyin cutar da suke ɗauke da su, sai su ɗauko su. Dan da sun je dan malati, an ka samu dan malati wanda adda wannan ciwon, sun ka kwanta bisa wannan bayan garin nashi ko sun ka taɓa dan malati suna ɗauko wannan ciwon su zo su aza shi bisa abinci.
Ma'aikatar lafiya na ci gaba da ɗaukar matakai domin ƙarfafawa asibitocin sassan ƙasar nan gwiwa don ganin an murƙushe wannan annoba, saboda haka ake shawartar jama'a akan buƙatar hamzarta zuwa asibiti a duk lokacin da aka lura da wasu alamomi makamantan na cutar amai da gudawa.
Yanzu zaman da ake ana cikin lokaci na masarar cizon sabro, masarar cizon sabro tana sa amai da zawo, amma amanar zawo wanda take sawa bai kai ga wanda kulira na kulira sai ka iske mutum yana zawo yana zamne yana kunce yana tsaye duk cikin halin da yake ciki zawo zubowa ne yake amai bai tsayawa ciwon kulira ba wai ciwon kumiya bane duk abin da muke wata in mutum ya ga wannan alamomi ya zo ya hada mu likita dan a samu ayi mai magani gaugawa
kawo yanzu jihohin Maradi da Zandar da Tawa masu makwabtaka da jihohin Arewacin Najeriya da jihar Tilabiri wacce ruwan kogin Kwara ke ratsawa su ne waɗanda ake ci gaba da samun masu kamuwa da wannan masifa in ji hukumomin kiwon lafiya. Sule Mumuni Barma, Buyar Amurka daga Mai a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, to za mu rufe taskar rahotannin namu a Najeriya. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haifar da ambaliyar ruwa a birnin Legas da kewaye. Lamarin da ya haifar da asarar dukiya ta biliyoyin naira a jihar da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya. Wannan lamari ya sanya gwamnatin jihar Legas ƙara kira ga mutane da su gujewa yankunan gabar ruwa mai cike da hatsari. Wakilinmu na Legas Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai mazauna birnin Legas na ci gaba da jimami game da ambaliyar ruwan da ya auku a jiya Juma'a. Angwani da dama da ke birnin Legas irin su Ajegunle, Ojo da Satellite Town da Victoria Island da Ikoyi da Yaba har ma da Ikeja sun kasance cikin ruwa. Lamarin da ya haifar da tsaiko na zirga-zirgar motoci da sauran ababen hawa. Angwani da dama idan ka leka dai zaka ga magidanta da sauran masu gida na aikin wanke-wanke kayayyakin da suka bace sakamakon ambaliyar ruwa. Tambaya bane dai hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa ta gargadi mazauna birnin Legas da wasu jihohi na Najeriya da su taka tsantsa domin kuwa za a fuskanci ambaliyar ruwa. To kuwa mazauna birnin Legas suka ji da wannan ambaliyar ruwa?
Ai wato Haji Babangida, magana da nake gaya maka sai wanda idan shi ya gani mishi halin da muke ciki a wannan kwanaki da muka samu ruwan sama kaman jiya, wato idan kaga kan hanyar nan in ba kana da zuciya ba ma na gaske, wato ba za ka iya hawanta ba da ta magana ta gaskiya, dan kan hanya gaba daya ruwa ta riga ta dauke, ba za ka san ina ne magudanin ruwa, ina ne kunta yake ba, haka gidajen mutane ko ofisoshi.
To gwamnati ta ba da gargadi da mutane da su yi taka tsantsan?
Ai magana ta gaskiya, kuma fa ka san kullum Haji Babangida mutane ta ba da gargadi, kaman halin mu ɗan Najeriya sai ga da yawan mutane muna da halin ko kula akan al'amura, sai idan abin ya zo ya faru sannan za a ga mutane suna kiraye-kiraye ga gwamnati.
Ga ruwan nan gaskiya alhamdulillah dai zamu ce tun dai daga dai Ubangiji ne,
amma gashi yana haifar da ambaliya a gurare kuma yana hana kasuwanci da zirga-zirga.
Eh gaskiya wannan kuma akwai matsala ta Lagos sar gwamma, ya kamata a ce sun share kwatace tintini saboda sun san yadda ruwa yake Lagos ba kamar sauran wurare bane ba, saboda haka wannan ya danganci matsalolin gwamnatin Lagos.
Ba garin kuma mazauna birni ana gargadi a daina zubar da shara domin toshe magudanan ruwa ko yin gini.
Eh gaskiya inda wannan kuma da wannan gaskiya mutane kuma suna yin abubuwan su bara da ka suna yin shi anyhow, wani ma ba zai taima da zubin, wani ba zai dauki da zubin din shi, ba zai taya shi zuda share shi ba nuri, sai tai kawai zuda cikin hanyar ruwa, wannan gaskiya bai dace ba.
A wata sanarwa da hukumar bada agajin gaggawa ta fitar ranan babban jami'in ta da ke nan Lagos Ibrahim Farin Lauye ta bayyana cewa kawo yanzu babu labarin hasarar rayuka sakamakon wannan ambaliyar ruwa, sai dai na hasarar dukiyoyi na jama'a. Ita ma gwamnatin jihar Lagos ta yi kira ga al'ummata da su aurace ma wasu yankuna da ke kusa da gabar ruwa domin kaucewa hasarar rayuka da kuma da dukiyoyi. Babangida Jibril, Muryar Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibril, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma da iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumunsu. To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya. lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da Alhaji Mailuka Umar Yawale, shugaban kungiyar ONG Akar, mai fafutukar kawo karshen hatsarin ababen hawa a jamhuriyar Niger akan batun yawan hatsarin ababen hawa a kasar. Lamarin ne yasa kungiyoyin fafutuka suka fara jan hankalin mahukunta akan wannan batun. A yau za mu tashi ne daga wannan tambaya da Suleiman Muna Barma ya masa kamar haka.
Kwaje wala da yake abin nan kara tsananta yake kullun waɗannan matakai ne kake gani ya kamata a dauka domin kawo karshen hatsarin nan ko kuma takaita shi da yake akwai wuya kawo karshen shi kwata kwata.
Eh ba a yi shi a kawo karshen shi kwata kwata, zai a yi zai a yi akwai matakai da za a dauka wanda ya kamata a rike shi sosai. Na farko shi gwamnati ya sa sanda shi ta iko a yi ba sani ba sabo wanda duk ya taka doka doka ta rike shi. Na farko kenan saboda abu abun da ya kawo wannan matsala sakaci na bisa ga asado na bisa cikin ta hanyar dokoki eh ana so a zauna lahiya ba sai an bi doka. Idan an ce ba a bin doka ko ba za a zama lahiya ba, an yi tsari Nijar ta yi kowa tsari na komi na sai zamanto wani a gabatar da tsarin nan abubuwan da an kai shi dokokin nan sai zamanto ba a girsa a bisu kasu jamra a ashe a yi wani abucin daban tsarin da kamata a yi abu shi ke mun shi bai inda aka cika wurin ta yadda a zai dokokin sai a yi doka ga tana da kyau makwabtan mu su so su gani abu yayi namun da kai su doka can su sai su yi aiki da shi mun kuma mun yi mun karɓar aiki da shi shine cika matsala. Kaga dai kundin al'amuna ake cewa kundin al'amuna tun 1963 an kai shi sabo tsohon kundin, yanzu an yi sabo na 2014 an kai sabon kundin doka sabuwa wadda ta yi katsanni sosai bisa ga kama masu tuke mota. An kaya gyaran fuska sosai saboda akwai abubuwa na zamani da suka shigo na waya can da babu su duk an shi an tsara shi. To sai zama to yanzu an yi doka tsara an ayyuta an ashe fara na ashe al'umma ba su saba ita ba ba haddota an ka wallahi ma al'umma ba sun ka san yanzu ga sabon doka wanda ce sai dai da kwana biyu dai an kawo sabon ma'aikaci wanda ke son shi aiki in yi haddota sai a ce shi da sadaka yaushe an kan gawa mu san shi ba shi kuma alhali a mu ya shi ma gwamnati na da ballahi na in an kai doka a haddota a wallafa ta kuma a yi mutane kashi sosai wallahi in an kai yi doka kowa zai kwarkwar da abubuwa da su rasa rai.
Wasu direbobin nan na motocin jigila bis ba kamar aiki ne ya yi musu yawa ba, misali direba zai tashi daga nan birnin ya mai karfe 4 na asuba ya isa da magarama a karfe 12 na dare kuma ana son washe gari da asuba ya juyo ya dawo ya mai.
Eh to shi yasa an ka sa cikin dokokin da an ka tsara musu an ka ce kowace mota ya zama tana direba guda biyu. To eske direba biyu ne
ba su da su da tarba
to a direba biyu sai sai sa da kowace mota in je kowace inda direba biyu ne sun isa in akwai su ha. Sannan babban matsalar ma cikin dokawa da an ka sa kwanakin nan ita ce ya lasisi kaɗai bai baka izinin ka sha mota kai kai sana mota sai ka je ka sama abin da aka ce ma sai afi sabka da ji personal wanda an karanta shi ka bisa ga wannan sana'a ba da ka samu lasisi ba ka ce ai kai yanzu direba ne za ka dauki jigila ka fara jigila a yanzu an hana wannan kwata-kwata duk wanda ka son shi jigila shi dauki mota passenger ko guda tara abin da ya kai 70 yanzu doka ta hana lasisi kaɗai shi maka wannan aiki sai ka yi karatu na wuyan sana'a direba tun da mun sisi cewa direba suna cewa lasisi shi ma wani diploma ne ba diploma ba ne takarda ce wanda ke baka izinin ka tuki mota kuma yan garama ana yamshe ta. To don haka an kasa ko duk kasashe na Afirka ko wannan Afirka da cikin su wanda muke tare da su sun sa wannan dokoki wanda in mutum zai tuki zai shiga sana'a mota to sai ya je ya yi karatu wannan sana'a ba lasisi kaɗai ba ne kuma bisa hanyoyi da ake nan ga yanzu na zamani an keɓe wurare na hutu na direbobi wanda a koro kafin sun ka dauki doka da in mutum ya tashi alal misali da nan ya mai inza shi difa ka ida na ga inda kamar shi. Sina mummuni barma a nan ne kuma zamu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shiri yanzu a madadin Sina mummuni barma da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haini da ya daidaita mana sauti baba Yaku Makeri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Gaida baba yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Kawu Mai Ruwa Bajoga yake dukwani shugaban tsaruwa arewa yake amma sun kasa kawo karshen ta'addanci a arewa kullum kashe mu ake kamar kiyashi sace mu ake kamar dabba. Suna shiru abinsu kamar basa nan daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya hada mu da shugabanni na gari. Sako na gaba ya fito daga Shehwa da Murjau yake muna adawa da dokar hana makiyaya kiyo a jihohin kudancin Najeriya 17 da ta fara aiki domin dai dokar ta yi hannun riga da tanadin kundin tsarin mulkin ƙasa wanda yake duk dan Najeriya yana da damar zama a duk inda yake so kuma yayi duk abin da yake so matakar dai ba zai taka dokar ƙasa ba. Sako daga Amina da mu Malam Madori da Rabiu da Kwadunari da Umar Babanya ya sabon gida a jihar Jigawa suka ce assalamu alaikum biyoyi Hausa muna fatan garan Bawul da shugaba Muhammadu Buhari ya fara zai taba kowane fanni na gwamnatin sa domin kawo karshen kwan-gwabakon baya da gwamnatin sa take yi daga karshe muke addu'ar Allah ya zaunar da kasar mu lafiya. Sai sako daga Ahmadu Manaja Bauchi anguwar Karofin Madaki ya ce muryar Amurka ku bani dama in yaba kan matakan da jihohin Zamfara da Katsina da ma jihar Kaduna da Niger suka dauka kan matsalolin tsaro musamman ma hana cin wasu kasuwanni da sai da man fetur a jarka da ma hana motoci daukan itace a dazuka. Fatanmu da addu'anmu shi ne Allah ya sa wannan matakai su kawo ƙarshen sata da garkuwa da mutane da 'yan ta'addan daji ke yi a ƙasarmu baki ɗaya. To mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To babanna a takaice ana sa ran zaunar da akalla 'yan kasar Afghanistan 50,000 a cikin Amurka biyo bayan faduwar gwamnatin Kabul a matsayin wani bangare na bada taimako ga mutane da suka taimaka wa yaƙi da Amurka ta yi da wasu marasa galihu a ƙarƙashin mulkin Taliban, inji sakataren harkokin cikin gida. Dubun dubatar 'yan Afghanistan ne aka kammala musu tantancewar tsaro da na kiwon lafiya kana suka fara isowa nan Amurka domin sake zaunar da su. Takamaiman mutane nawa suka rage za su shigo da kuma lokacin da aikin zai dauki shine abin tambaya, inji sakatare Alejandro Moyakas yayin da yake bayyana yadda za a gudanar da aikin. Yanzu da ake hasashen samun wutar lantarki a kusan ko ina a birnin New Orleans a mako mai zuwa, magajin garin Latoya Cantrell ta karfafa gwiwar mutane da suka bar garin sabili da mahaukaciyar guguwar Ida da su dawo gida. Sai dai lamarin ya saba a wajen gari gajin babu lokacin da aka kayyade na maido da wutar lantarki kana gidaje da ayyuka sun lalace.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin inda za mu kawo muku rahoto kan kwamitin binciken ƙofaf da shugaba Buhari ya kafa kan hukumar raya yankin Niger Delta NDDC. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Hailu da ya bada umarni amma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.